تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم لك الحمد أن بلغتنا شهر رمضان وارزقنا صيامه وقيامه على الوجه الذي يرضيك عنا يا رب العالمين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقول يا جعل ما دوك أكيد يوم يكون هذا درس من رمضان مبارك. الحمد لله يوم منا إيجا وتر رمضان شكر دبودا للي حدودا 40 دبقة إيجا هجرة من زوج صلى الله عليه وسلم. Wanda ya dace da 18 ga watan biyu shekara 2026 lokaci insha Allah a zaharin 12 da minti wato 27 da asar karfe 4 sauran minti 17 magariba karfe 6 da minti 15 isha'i karfe 7 da minti 27 alfijir karfe 5 da minti 18 gobe zai rage minti ɗaya insha Allah ya zamanto da minti 17 fitowar rana kuma karfe 6 da minti 28 to alhamdulillah bayan ka godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala kuma mu ƙara gode masa akan wannan ni'ima na rizkar da mu ga watan Ramadan sanin kowane musulmi ne wato wata ne wanda yake Allah madaukaki ya farlanta mana azumtansa a cikin nusus na alqur'ani da hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam a ayin alqur'ani Allah madaukakin sarki yace ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun yace ayyaman ma'dudat kuma a jan kasa kadan kuma yace shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran hudan lin-nasi wa bayyinatan min al-huda wal-furqan faman shahida minkum ash-shahra falyasum wa man kana mariban aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra fa alla yace yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra wa litukmilu al-iddata wa litukabbiru Allaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Wannan ayoyi guda biyu Allah madaukaki yana nuna mana wato an farlanta mana azumtan wannan wata na Ramadan. Kenan yin azumi a wajen musulmi ba zabi bane, a'a doka ne, umurni ne daga Allah subhanahu wa ta'ala. A ayar farko Allah madaukaki ce ya ku waɗanda suka yi imani da Allah da manzonsa an wajabta muku azumi na wannan wata mai albarka na Ramadan kamar yadda aka wajabta alumun da suka shude gabanin ku. Sai Allah ya ce kwanaki ne ki da gaggo ba da yawa bane, ayyaman ma'dudat, ka ci abinci wata 11 sai na 12 aka ce kai azumi, kaga anan sai ka gode wa Allah. Idan Allah ya ga dama sai ya shar'anta mana azumin wata 6, wata 6 ne zaka ci abinci, wata 6 ne zaka yi azumi, in ba ka so gabari a wannan sai ya bayyana shikenan alfijir ya keto a kame, sannan ku kai azumi ku cika har zuwa dare, ma'ana zuwa faduwar rana. Wannan shine lokacin azumi. Wannan a cikin wato wannan shar'antawa Allah madaukaki kan komai ana son wasatiyya. Duk abinda muka rage daga wasatiyya akwai matsala, in aka wuce wasatiyyan nan ma akwai matsala. Saboda haka idan wajen ci ko sha ko sauransu zaka zo ka zama wasat, kar kai ci ka zama kana ci da yawa kullun, kar ka zama to baka ci. Gashi yayi bayani ma sun tabbatar cewa wato yin azumi akwai samun lafiya ga mai azumi daga cututtuka. Akwai wasu cuta in kana ci kana sha ne za su yi karfi, amma in ka rage ci din su ma cutan za su narke su zama babu. Yau da gobe da sai kaga cutar ta zama babu, ka neme ta karasa da me ya warkar da ita, takaita ci da sha da kake yi. Abinda kake ci da sha din nan suna karawa cutan wato armashi, cutan ya bunƙasa. Sannan ci da sha din nan rage shi din, cikin ka zai samu hutu. Cikin dan adam akwai injina da Allah ya tsara, mu ne ban maji ban magani, ba da electric suke amfani ba, ba batir suke nema ba, ba canza baki mai ake nema ba. amma duk abin da ka zuba sai su yi aiki, hanyar ruwa daban, hanyar abinci daban, in hanyar iska daban, duk za su je wannan tacewa da za su yi su narkar a tace, mai amfani din a rike, mai amfanin ma ba duk mai amfani bane za a rike maka don ta yiwu ka ci abin da amfanin sa din yana da yawa, in an rike zai cutar da kai, sai a dauki gwargwadon bukata, duk sauran ya zama fadalat, ya zo ya fita ta wajen hanyar wato da Allah ya shar'anta fito da su. To nan zaka samu lafiya a jikinka. Da yawa mutane da za su tambaye kawunan su za su ga cewa lokacin da suke azumi sun fi samun lafiya da rashin nauyin jiki fiye da lokacin da suke ba sa azumi suna ci da sha. Sannan kuma wannan a lafiyance kenan, kuma hadisi ya tabbata, Annabi alaihi salatu wassalam ya ce sumu tasihhu, ku yi azumi ku samu lafiya. Kana azumi zaka samu ƙarin lafiya, kuma ga abin da zaka samu na dimbin lada a wajen Allah subhanahu wa ta'ala, dalilin azumin da kake yi. Na farko dai farilla ne, rukuni na addinin ka game da muka gabatar. Sannan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi mana bayani a hadisin sa, a cikin rukunin musulunci guda biyar ya sa azumin wata Ramadan. Musulmai a duniya kaf ba lokacin da aka ce azumi ya sauka akan al'umma, babu wanda azumi zai sauka akan shi kwata-kwata sai mai larura. Wannan ma shi ba cewa an ya sauka ba, yana da badal na azumi. Misalin waɗanda ba su da lafiya, rashin lafiya da ba a tsammanin warkewa. Muna ta bayani kullum, da yawa yanzu ma sun fara tambaya. Mutum Ramadana ya zo sai ce to gashi yanzu ba ni da lafiya ba zan iya yin azumi ba, shin zan ciyar? A'a, ba yanzu ne ana kake maganar ciyarwa ba. Ciyarwa zai zama wajibi ne ga wanda gaba ɗaya a rayuwarsa ba zai iya yin azumi ba, irin ciwon ba zai bar shi ya ci ba, ba zai bar shi ya yi azumi ba kai, ciwon ba zai bar shi ya rike bakinsa har zuwa faɗuwar rana ba. To irin wannan yin azumi zai zama cutarwa gare su. Addinin musulunci kuma bai buƙatar cutar da mu. To a wannan lokacin idan masana likitoci amintattu suka yi bayanin mutumin nan ba zai yi azumi ba, to nan ne zai ci abinci. To shikenan, in ya ci abinci me zai yi? To ciyarwa zai dinga yi ga duk ranar da aka yi azumi. Amma kai dai yau ne ba ka da lafiya, ko kuma ba raba kai ba, bana ma gashi ba kai ba, ka yi haƙuri ka nemi magani, idan Allah ya baka lafiya sai ka rama. Amma an fi da tsammani daga abin da samun lafiya sai a ciyar, ko kuma mutum ya mutu bai samu ya biya ba, shikenan sai a ciyar masa idan har bai samu daman da zai rama ba. To wannan shine badal din. To a wannan lokacin Allah madaukake shar'anta mana mu yi wannan azumi. Yin azumin nan wato zai kusantar da mu ga Allah subhanahu wa ta'ala, domin hadisi al-qudsi Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu 'alayhi, bawa bai taɓa samun kusanta gare ni ba da wani abu kamar ya aikata abin da na farlanta masa. In kana so Allah ya yarda da kai, kai sallah. In kana so Allah ya yarda da kai, kai tauhidi, kai shahada. In kalmar shahada, kana mai nisantar da kanka daga shirka zuwa tauhidi. Sannan idan kana so Allah ya yarda da kai, kai sallah akan lokutansu. In kana so Allah ya yarda da kai, kai azumin Ramadan. In Allah kana so ya yarda da kai, kai aikin haji. In Allah kana so ya yarda da kai, ka bi iyayenka. In kana so ya yarda da kai, ka nisanci haramu. Wannan shine wa mataqarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu 'alayhi, babu abinda zaka yi ka samu yardan Allah kamar sauke farilla. To idan ka gama sauke farillo da aka shar'anta, da mutun da farillan ba yawa ne da su ba, sai Allah ya bude mana kofar nafilfilu na neman ƙarin kusanci gare shi, sai ya ce wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba, bawa ba zai gushe ba, yana samun kusaci gare ni da nafilfilu har in so shi, inji Allah. To wannan nafilfilu sai kaga Allah ya bude kofar nafilfilu, ba su da iyaka. To yayin da muke azumin nan na Ramadan, wato bayan mun samu lafiya na jiki ga lafiya na ruhi, kusantar da mu ga Allah, wato zai ƙara mana tsoron Allah. Shi yasa yace la'allakum tattaqun a ayan azumi, wato don ku samu tsoron Allah, ku samu taqwa. Idan mutum ya rage ci da sha din, zai samu nutsuwa a hankalinsa, tunaninsa zai tattaru wuri guda, gajiyansa na aikin abinci zai rage. To sai ka ga yayi tunani a cikin ayoyin Allah, kuma yana karatun Alkur'ani a cikin wata Ramadan. Ga azumi, ga shaidanu an daure su ba sa iya yin abin da suke yi a wasu lokuta. Daurin shaidanu, za ka ji wasu mutane in wani ya yi wani abin da ba da wuce, ya kai dai kai ne shaidanin kanka, tun da yanzu babu shaidani. Ha, hadisi bai ce mana babu shaidani ba. A nan ya ce sufidat maradatul jin, marada su ne masu tsaurin kai, afarid, za a daure su ba sa iya cimma abin da suke cimma. Sannan sauran ƙananan shaidanun ma su ma ba za su iya yin abin da suke a wani lokacin ba, don shaidan ba zai iya tunkaranka kai a zamanka na ɗan adam, saboda Allah ya baka daraja, yazo ya ce maka ka bata ka bar hanya ko yazo ya ce bari ya mare ka shedan bai ya bai isa ba sai dan baka da azkar to shedan ta ina zai biyo inna shaytana yajri min ibn adam majrad dam yana gudana ne a magudanan jini to idan ka yi azumi sai kaga hanyar wato gudanan jinin zai matse saboda ka dauki lokaci baka ci ba ka dauki lokaci baka sha ba yinwa da kishiru wannan sai su matse hanyoyin gudanan jinin sai kaga shedan zai samu gudanan jikin dan adam yadda yake so ba kamar fabi ne na ruwa idan ledoji suka shiga tsumma ya shiga wani datti ya shiga tun ruwa yana zuwa fu da karfi idan akwai datti a ciki akwai wani abu a ciki ko kuma wani lurin ya lotse yanzu zaka ga da yawa margidanta da suke da bishiyoyin itatuwa a gidansu zaka ga fabi na pompo musamman fabi na robobin nan sai kaga abin nan saiwar bishiyar sai ta girma ta girma ta je ta matse five din sai kaga ruwa yana zuwa amma kadan kadan this karshe ma yake zuwa ai ta bincike amma idan ka tona sai kaga layin ya matse me yasa ya matse saboda wannan bishiyar to wannan misali muka bayar yadda gudun ruwa in ba a matse ba da an matse to haka gudun jini a jikin dan adam idan mutum yana azumi wannan hanyoyin to shedan ba zai samu yayi flowing yadda yake so ya gudu ba to wannan ma wani nau'i ne na takura musu kai ka samu daman bautawa Allah a cikin ayyukan alkhairi sannan Allah ya bude mana kofar aljanna ya rufe kofar wuta kamar yadda hadisi ya tabbata idan ran ramadana ya tabbata wato na farko Allah zai bude dukkan kofofin aljanna guda takwas yayi wa aljanna kulliya ya kara mata ado a kyawunta din nan kullun Allah yana kara mata ado yana cewa bayina ya kusa su zo su shige ki hakan nan wuta an rufe kofofin duka wannan me ake cewa anan kenan a hadisi kuma ga lafazin ma yazo ya baghi alkhairi aqbil wa ya baghi alsharri aqsir ya kai mai son alkhairi ka zo lokaci yayi da zaka nemi alkhairi tunda gashi an bude kofar aljanna an rufe kofar wuta an daure masu tsaurin kai na shedanu Allah ya saukar da rahamar sa yanzu zaka ji natsuwa a ranka fiye da yadda kake ji a jiya gashi kwana ɗaya ne bai kai awa 24 ba amma kowane musulmi zai ji cewa akwai canji natsuwa da kwanciyar hankali da kake da shi saboda albarka da rahmar da Allah yake saukarwa to me kake tsammani da daren Lailatul Qadri ko goma na karshe idan ka shiga saboda haka azumi yana kusantar da mu ga Allah ta irin waɗannan hanyoyi sannan kuma idan muna azumi ga hanyoyi wanda zai nuna mana daidaituwa da ƴan uwanmu daga cikin hikimomin yanzu masu kuɗi masu mulki masu wadata waɗanda suke da abubuwa ba za su ji irin wahalar da sauran bayin Allah suke ji ba a rayuwarsu amma yayin da suke azumi sai ku ga waɗannan masu na azumi kai ma kana azumi a da za ka ɗauki girkin ka mai kyawu ka zo ka zauna a kujera leburori suna aiki kana kallon su ba ka jin yunwa ko ƙishirwa ka ga ruwanka roba kusa da kai ga shayinka kusa da kai kawai dai su suna aiki kana ganin suna aiki kana biyan su to a lokacin da kake azumi sai ma baka zo da flask din ba kana jin yunwa kana jin ƙishirwa can sha biyu karfe ɗaya sai ga ka tuna sai kana jin yunwa fa wai ina azumi to waɗannan leburorin ma suna azumi suna ɗiban buhun siminti su je su sauke suna ɗiban bulo su je su sauke wannan suna shara masu shara akan titi su ma suna azumi direbobi da suke tuki su ma suna azumi masu saran itace su ma suna azumi wasu ma ba su da ƙarfin aikin kuma ba su da kuɗin da za su ci abincin sahur ko na buɗe baki su ma suna azumi to wannan zai sa kai da kake da wadata ka yunkura ka taimaka musu ka ji cewa ƴan uwanka ne daidai kuke kaga wannan zai bada dama mutum ya bude aljihunsa saboda haka akwai buƙatar mutum ya nemi kusanci zuwa ga Allah da irin wannan aiki na alkhairi kada kuma mu manta Ramadan wata ne na alqur'ani shi yasa zaka ga malamai sun koma ga karatun alqur'ani tarjumar alqur'ani saboda annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin watan Ramadan Jibril yana zuwa yudarisul Qur'an kamar yadda hadisin Aisha ya nuna in malaika Jibril yana zuwa suna karatun Al-Qur'an idan ce mudarasa kana karatu ina sauraro ina karatu kana sauraro haka suke tabadulin karatu tare da manzo sallallahu alaihi wasallam to ana so mutum ya koyar da hankalinsa ga karatun Al-Qur'an karatu fahimta aiki tabbakawa ba wai ka karanta zuriyau na sake Qur'ani sau kaza na sake Qur'ani sau kaza kanka yana rawa ba wannan bane idan kana karatun alqur'ani ya zama kira'a ce ta da akwai tadabburi Allah madaukaki ya kwadaitar da mu akan tadabburi afala yatadabbaruna alqur'ana ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. شي متانه ba su tadabburin alqur'ani ba su lura da shi wajen karatunsa wajen fahimtar ma'anansa wajen hikimomi da Allah ke saukarwa ciki da kuma tabbaka wajen aiki aida qur'anin nan ba daga Allah bane da an samu sabani da yawa a ciki qur'ani babu sabani qur'anan arabiyyan ghayra bi iwaj Allah ya saukar da shi tun daga lokacin da aka saukar ya za a yi in ba gaskiya ba a zauna shekara sama da 1400 a kuma lokacin da ba wai duk duniya ne suka yadda da littafin zamu yi aiki ba inda a ce duk duniya baki ɗaya ne za a ce to ai don kun hadu ne qur'ani ya kasa samun sabani to amma duk da sabanin da ake da shi wani yau zai zo ya shiga media ya dauki qur'ani ya yaga don haushin sa yana so ya ga karshen alqur'ani bai samu ya gani ba to yana irin wannan wani zai taka da kafansa wani zai tara ya kona da wuta duk wani abu na neman wulakanta alqur'ani ko neman tunzura musulmai ana yi qur'ani yana nan yana shiru yana kallon su shi dai ba zai gushe ba sai lokacin da Allah ya sai daga kayansa to wannan zai kara mai imani cewa wannan littafin daga Allah ne wanda ba bai da imani shi ma yayi tunani ya gane wannan littafin ba aikin mutum bane daga Allah yake to ana bukatan a yi irin wannan tadabburi ana bukatan a mayar da hankali wajen karatun alqur'ani kuma gurgurdan abinda mutum ya iya kar wani ya ce aini ban iya daga alqur'ani ba sai amma ko sabbi ko alamtara zuwa nasi ko kuma wani ya ce ma shi qur'ani da falaki da nasi ne kawai ya iya a'a ko me ka karanta ko me ka iya ko fatatul kitabi ne kadai ka iya ka karanta kana nanatawa wannan zai kara maka himma nan gaba ka kara kuma ka zo fiye da inda ka tsaya kuma a wannan watan wato wajen ciyarwa mun yi magana a ciyar da bayin Allah waɗanda ba su da shi sannan kuma a yafe wa juna a wannan watan wata ramadana wata ne na neman yafiya mu nemi yafiya a wajen junanmu waɗanda suka yi mana laifi mu yafe musu mu kuma mun yi laifi mu nemi yafiya ya zamanto dukkanmu za mu samu rahmar Allah baki ɗaya domin idan mutum yana da gaba da wani a watan ramadan Allah zai gafarta wa sauran da ba su da gaba tsakanin su amma ku da kuke da gaba da juna Allah zai ce wannan a jinkirta nasu sai sun yi sulhu tsakanin su kafin a yafe musu saboda haka waɗannan abubuwa guda uku ne muke nema a duk wani abin da muke yi na farko dai wato Allah ya gafarta mana zunubanmu ya kare mu daga azabarsa na biyu ya ba mu rahmarsa ta aljanna na uku kuma ya biya mana bukatunmu da muke nema na nan duniya ba shikenan ba rayuwar gaba daya a duniya ka zamanto ka kuguta baka da matsalar rayuwa baka da kuncin rayuwa kana samun daman bautawa Allah ka cikin kuncin hankali sannan a lahira kuma a ce ka kuguta daga azaba ka shiga aljanna wannan shine rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azabannar wannan shine to a cikin ramadan malamai tuntuni suna ce mana ramadan makaranta ce ramadan madrasa ramadan makaranta ne wanda mutane za su shiga su koyi darussa a wannan darussan wato zamu gyara halayenmu dabi'unmu da sauransu to wannan makaranta na ramadan gashi yau mun shige shi to lalle ne fa duk wanda ya shiga makaranta ya tabbatar cewa ya natsu ya koyi darasi bayan darasin kuma ka zo ka karshen lokaci ka dinga tambayan kanka tunda ba jarrabawa ne za a je ka a ce maka me ka koya cikin azumi ba to na so in taba wasu niqat na muhimman abubuwa da ya kamata mu mayar da hankali a rayuwarmu a wannan karin na dauki mawdu'i na wato as-sabr hakuri duk wanda kace masa hakuri dai shine ma'ana ka danne kanka ka bar wani abu da kake so kai ko kai wani abu da baka so kai to amma hakuri makaranta ce sai ka koya wa kanka wasu din Allah bai yi su da hakuri ba saboda haka wato ma'ana Allah bai su da hakuri ba wai Allah ya haramta musu ba ba su tashi da dabi'ar hakuri ba don hakuri akan koya ne tun daga kana yaro akwai buƙatar iyaye su tarbiyyantar da ƴaƴansu akan hakuri yayin da wani ya bata maka rai yara biyu za su yi fada domin muna so mu zama masu hakuri tun suna ƙanana wannan yayi wannan wanda ya laifi a nuna masa laifinsa wanda aka yi masa kai hakuri in kai hakuri Allah zai saka maka kai hakuri in kai hakuri Allah zai dauka darajarka kai hakuri Allah yana son hakuri Allah baya son fishi to a haka yara sai su tashi da ruhin wato jin hakuri kullun idan malama suna ta'arifin hakuri shine wato ko dai mutum ya kame kansa daga abin da yake so yayi ko ya daura kansa zuwa ga abin da bai so yayi abu ne mara kyawu kana so kai amma kuma Allah bai ya so annabi alaihi salatu wassalam ya hana to anan ka yi hakuri ma'ana ka rike kanka ka danne zuciyarka kar ka je ka aiwatar da wannan bukatar ka sannan kuma hakuri akan bin Allah shine ka yi hakuri akwai abin da ibada ce Allah ya shar'anta Allah ya neman mu yi amma kuma kai a hakan kana jin nauyin jiki kana jin kasala kana jin baka so kai kai hakuri ka danne zuciyarka ka zo ka aikata wannan abin da Allah yake so annabi yake so shi yasa malamai suke cewa wato hakuri da godiya sune cikakken ni'ima imani cikakken sa shine rabin hakuri rabin kuma godiya ga Allah subhanahu wata'ala shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ajaban li amril mu'min mu'mini lamarinsa yana da ban mamaki yace inna amrahu kulluhu lahu khair dukkan lamarinsa alkhairi ne gare shi sai ce walaysa dhaaka li ahadin illa lil mu'min ba wanda zai samu wannan sai mai imani wani irin lamari ne mai ban mamaki na mu'mini annabi sallallahu alaihi wasallam yace in asabathu sarra shakara fakana khairan la wa in asabathu dharra sabara fakana khairan la in alkhairi ya same shi zai gode wa Allah yanzu alkhairi ramadana yazo muna cewa alhamdulillah da Allah ya riskar da mu ga wannan wata mai albarka kuma malamai suna cewa musamman Yahya ibn Sharaf yana cewa Nawawi rahimahullah yace ana so ga duk wanda Allah ya jaddada masa ni'ima ko Allah ya kawar da wata musiba daga gare shi yayi sajada domin godiya ga Allah ko kuma yayi wa Allah yabo da kirari don ya nuna godiyarsa na samar da wannan alkhairi ko na kawar da wannan musiba ko sharri to mun shiga Ramadan lokaci ne na mu gode wa Allah subhanahu wataala akan wannan alkhairin da ya bamu sai ya ce wa in asabatu dharra sabara fakana khairan la in abu mara dadi ne ya same shi zai yi hakuri kuma wannan shine alkhairi gare shi to muna magana akan hakuri haka amma yayin da muka zo ga kawunan mu daidaikun mu shin muna da hakuri a cikin mu'amalar mu yayin da miji yana tare da iyalansa shin kuna hakuri da junanku kai a zaman ka na miji matarka takan yi abubuwa na bata maka ko da ganganci ko da kuskure ko don ramako na abin da kai mata shin kana iya ka danne zuciyarka kai hakuri kace in kai namiji ne ka sake ni kai shiru ka kame bakinka don kar saki ya fita ha ko kuma dai kawai don an ce in kai namiji ne ka sake ni shikenan ka in kin isa ki kawo takarda mana sai ta je ta dauko takarda da bayro sai ka rubuta kace ka saka waye asara kai ne saboda haka ka zama kana da danne zuciya ke a zaman ki na uwa ko kuma in ce na uwar daki ko mai gida or gida to a zaman ki na mace zai yi mijin ki yi miki abubuwa na musgunawa na bata miki rai cin mutunci in dai abun ba ya je ga haddin da zai taba lafiyar ki ko haddin da wato zai taba addinin ki ba in dai abu ne wanda na maganganu ne ko na rashin yin wani abun da kike so a yi ko na yin abun da bakiya so a yi ki danne zuciyarki ki hakuri hakurin nan zai kai ki ga nasara domin annabi sallallahu alaihi wasallam yace ba taba bai wa mutum kyauta irin hakuri ba kuma fi ahadun ata'an khairan wa awsa min as-sabr haka zaman ka da ƴaƴanka ƴaƴa kai ne ka aure ya tuma su ka haife su ka kula da lafiyar su ka ba su makaranta kai amma a cikin ƴaƴa sai kaga wani dan zai zo ya ce kai baba baka iya ba kai baba kana zalunta na kai baba baka kyauta min ba kai baba kana fifita wasu a kaina ka ba wa yayana kaza ka kai wane makka ka kai wane ina ka yi wa wane kaza ni ba kai mun ba da zai faɗi haka to a zaman ka na uba sai ka duba idan ka shiga haƙƙin sa ne da gaske to tun yanzu a duniya ka tashi kai abin da zaka fita kada ka ce yaro ne bai da kunya ko bai da albarka a'a kai hakuri ka danna zuciya ka bincika in ka bar hanya ka gyara domin in ka ce zaka dage tunda kai ne ka haife shi ka ci gaba da yi alhali kuma ka zalunce shi to in ka tsaya gaban Allah fa wannan zaluncin sai an cire saboda haka dole ka lura da wannan janibin haka kuma ƴaƴa tare da iyayenku sai yiwu babanka a cikin ƴaƴa kamar kai ne ya tsana kake gani, kamar kai ne ba a maka abin da kake so. Ta yiwu don wasu dalilai ne da ke bayyana daga halinka. Wasu iyaye suna rashin kyautatawa ga ƴaƴa saboda halin ƴaƴan wani lokacin. To amma idan kaga cewa duk abin da ake so ka yi ka yi, baka taɓa saɓa mahaifinka ba, amma shi ya tsane ka, yana faruwa. Ba zai yiwu a ce uba ya so ƴaƴansa duka so bai ɗaya ba, sai dai ya yi adalci tsakaninsu kamar yadda shari'a ta nema. Zuciya ɗan adam takan so wasu abubuwa, wani lokacin da dalili, wani lokacin ba dalili, wani lokacin ma a zalunce suke son abin. Yayin da zaka ga ƴaƴan da suka kame kansu suna biyayya, su ne mutum zai tsana, sai ga wani mashayi daga cikinsu ko wanda baya masallaci cikinsu, sai ga zuciyar uba ta kama wannan ko zuciyar uwa ta kama wannan. Yana faruwa, amma ba wannan ba. A zamanka na ɗa ka zama kana da haƙuri da iyayenka, su suka haife ka, su suka samar da kai zuwa duniyar nan, suka yi ɗawainiyanka a lokacin da kai baka san kana duniyar ba, suna fama da kai. Yau ka zo ka san kana duniya, saboda haka don ba su baka wani abu na duniya ba, ka daina tsangwama, ka daina maganganu, ka daina zuwa wasu wurare kana magana babanka bai yi ba, mamarka ba ta yi ba, wane ne bai yi ba. Wannan rashin ɗa'a ne, wannan rashin haƙuri ne. Ka yi haƙuri, in abin nan rabonka ne Allah zai baka, in ba rabonka ne bane ba za ka samu ba. Yanzu muna ji daga labaru ana bayani wasu wai har za su kai mahaifinsu kotu, me yasa wai ya sayar da wani kayansa, kayansa ne fa ya sayar, amma wai ƴaƴa za su kai mahaifin kotu, me yasa zai sayar? Su ba su yadda ba, ko kuma bayi da hankali. Kaga wannan rashin ɗa'a ya kai, in mahaifinku ne nashi ne, arziki da yawa ƴaƴa ba su gane ba, wannan kuma rashin sanin tauhidi ne ke kawowa. Don mahaifinka yana da kuɗi, yana da wasu abubuwa, ka dogara da wannan ka ce shikenan kai ka zama mai kuɗi, wannan kuskure ne. Don za ka ga cewa arzikin ya tsaya ne saboda mahaifin yana raye, Allah shi ya baiwa. Ran da Allah zai ɗauke shi, to arziki ma sai ka ga ya tafi. In ka ga ya zauna a gun wani, to shi ma arzikinsa ne, ko da a gadon ne. Yau za a ɗauki gado a raba wa mutane. In ka ga gado nan ya zauna tare da wanda aka baiwa, to shi ma arzikinsa ne, Allah ya rubuta, ta nan zai samu arzikin. Amma in ba ni mai zaman ba ne, sai ka ga an ba shi ɗin kuma ya salwantar komin yawansa. Saboda haka ƴaƴa su yi haƙuri da iyaye, mata su yi haƙuri da mazaje, maza su yi haƙuri da mata. Hakan nan haƙuri tsakanin makwabci da makwabcinsa. A yi haƙuri da juna wajen zamantakewa. Ya zamanto wasu makwabtan, wato Allah yakan jarrabe su da munanan ɗabi'u na makotansu. Makoci ne wanda kullum zai sa wani sauti na wake-wake, ko kuma zai sa generatonsa a gindin katanganka na ɗaki, wanda zai dinga ƙara, zai hana ka bacci, ko kuma gashi nan dai wasu makotan kuma su zuba wani ƙazanta a kofan gida, wani anguwan in ka je ba za ka so ka shiga ba. Irin wannan abin nan kwata-kwata ɗin nan, mutum na najasa na menene da yake fita ya buɗe a cikin anguwa, ba lokacin damina bane, balle a ce ruwan sama ya zo ya wanke ya tafi. A hakan an zo kowa ya buɗe ya buɗe ya buɗe, gashi nan ana ta kallo ba wanda zai yi magana. Wannan cutarwa ne. To in ka Allah ya jarrabe ka, ka zauna irin wannan anguwa tare da kana addu'a, Allah ya fidda kai inda ba irin wannan bane, amma sai kai haƙuri kafin Allah ya kawo sauki. Sannan haƙuri wato na limami ga mamunsa, dole liman a zaman ka na liman ka zama mai haƙuri. Allah ya ce wa ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinu. Mun sa sun zama jagorori ga mutanen su, kawan jagora na shugabanci ne, jagora na sallah ne, jagora na wani aiki ne, yaushe ne lamma sabaru, da haƙurin da aka yi, kuma suna masu yaƙini da ayoyin Allah. To idan kana da haƙuri ka zama limami, kana zuwa za a ce ka jinkiri, kana zuwa ka karanta wata sura za a ce liman ka ja sura mai tsawo. Haƙuri za ka yi. Wani kana shigowa ma zai yi tsaki, wai an ɓata masa lokaci, kai haƙuri. Inda layin canza kuɗi ne har zuwa zai iya kwana ko? In kuma likita yake jira asibiti ne, dole zai jira awa minti 30, awa ɗaya. In kuma za ne neman kwangila ne har kwanaki zai je, yana kwana a cikin mota a wani gari yana neman a bashi kwangila. Amma limami ya zo zai jagorance ku zuwa ga Allah a sallah lokacin da za ku yi. Duk tsawon sallah in dai farilla ne, ba sallah da za ku yi daga shiga har zuwa fita ya rike ku minti 15, babu ita a salloli biyar ɗin nan. Amma duk da haka sai ka ga mutane mamu, wasu ma suna je da turanci ne, ba su makaranci addini ba, duk ba su san wahalan koyon larabci ko koyon ayoyin alkur'ani ba, su kawai turanci suka yi hadisan da. Saboda haka sai a ce imam ya karanta short short verses ya zama to chapter gajejjeru za a karanta saboda ba su da lokaci mutum zai kosa a cikin sallah an ba zai kosa wato limamin fa ka zo kana jiran sa minti biyar minti goma amma idan tafiya zaka yi a airport minti nawa kafin jirgi ya sauko kafin time na boarding kaje in an ce flight zai tashi karfe 1 11 kai kana airport kana jira har awa 2 baka yanzu kowa ya haka ba wanda zai latin jirgi ya ce ko jirgi zai jira shi amma limami ka zo ka jira shi sai ka ce ai suna abun nan limaman nan sun cika kaza kaza da kyau baba mu kake sallah ba da kaji saboda haka lalle ne masu bin liman su yi hakuri da liman abin nan liman yi hakuri da wanda suke bin shi hakan nan ma mu su ma su yi hakuri da limamin su don wasu limaman su ma su ne don an ce kai liman shikenan ka dinga yawo da hankalin mutane ka nuna gadara ka zo a lokacin da kake so kuma baka yadda wani ya wakilce ka a wajen sallan ba ba wani na'ibi kai ne zaka zo muna da irin wannan Allah ya nuna mana su Allah ya share su kuma limami ne zai lokacin sallah yayi shi ba zai zo akan lokaci ba kuma in wani ya shiga fada ne mun ga irin wannan ba zai zo akan lokaci ba in wani ya wuce fada ne kuma in ya zo ya sallan ba zai sallah yadda shari'a ta ce ai sallan ba kaga abun yayi yawa amma da akwai hakuri ba shikenan ya wuce saboda haka mamu sai hakuri da limamin su in limami mai korafi ne mai koke koke ne ko wani limamin yana dan wato bin fadin gaskiya za a yi wani limamin ya ga cikin mamu akwai wani mai kuɗi in lokacin sallah yayi ma an ce sahu sai ya ce a dan saurara jama'a ba su haɗu sosai ba ashe alhaji bai shigo ba ne to ayi hattara irin wannan limaman su ma wato mamu sai su yi hakuri da su a wanye lafiya sannan a yi haƙuri da mu'amalar da za a yi da mutane a rayuwa duk wanda Allah ya haɗa ka mu'amala da shi ka yi haƙuri Allah ne ya ƙaddara wannan haɗuwar sawa'un a tafiyan mota ne ko a saye da sayarwa ne a duk wata mu'amalar da za ta faru mu zama muna da haƙuri da juna mu koya wa kanmu wannan haƙurin to me yasa muka ce za mu yi magana akan haƙuri saboda yanzu ka shiga watan Ramadana wata ne na haƙuri ana so ka yi haƙuri annabi alaihi salatu wasallam ya ce ko da wani ya zage ka kar ka mayar masa da martani ko ka ce ni mutum mai azumi ne ni mai azumi ne kuma ɗaya hadisin ya ce idan mutum bai bar abin nan ƙarya da shaidar ƙarya da aiki da ƙarya ba ba ruwan Allah da barin ci da sha da yi ka kenan dole ka yi haƙuri da waɗannan abubuwa kuma ka yi haƙuri ma da ci da sha ɗin ai yanzu wani da tuni ya yi breakfast ɗin shi zai tafi kasuwa ko aiki amma yanzu ka nemi breakfast babu yanzu ka bi layi ina zan samu mai shayi da biredi ba za ka samu ba me yasa don ba mai zuwa ya ci ana azumi hotel hotel na abinci yanzu zai ne da akwai wayanda ba sa azumi su ne za su abin nan amma musulmi mai azumi ba inda zai je bari ya tunkari ko musulmi mai azumi ta ce za ta yi girki don a zo a ci ba duk an yi haƙuri to ka yi haƙuri daga keton alfijir zuwa faɗuwar rana baka ci ba baka sha ba kuma wannan bai hana ka yin ibadanka ko sauran mu'amalanka ba to me yasa ba za ka hannu ga sauran abubuwa da aka hana ka ba Allah ya datar da mu ga shirin mu sallallahu alaihi wa sallam aqtadi bi hadha al qadr insha Allah
ma to ba aso ran shi ne Ramadan mubarak ne da ɗan gare shari'a ke kai mun gare mai dubi da mata samu ku ko tambaya ga wannan lambobin namu su ne 08 2 4 7 0 7 9 akwai wasu bai tara 0 3 6 8 2 7 7 9 yadda ka sa karfi muke ji mu amfani da shi a wani lokacin mada Allah zai ku kare tambaya a daga mun ai tambaya a cikin jiri a fatan rediyo ko kan yaro ya gefe so da malamin tambayan sosai assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum salam bismillah
assalamu alaikum
na'am sai bugowa
yau kan naka ɗaya ne ko?
Na'am, ne kan ɗaya ne. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Na'am. 0809 9 3 1 7 1 1 9 0809 9 3 1 7 1 1 9 0809 9 3 1 7 1 1 9 0809 9 3 1 7 1 1 9 0809 9 3 1 7 1 1 9 0809 9 3 1 7 1 1 9 0809 9 3 1 7 1 1 9 0809 9 3 1 7 1 1 9 0809 9 3 1 7 1 1 9 0809 9 3 1 7 1 1 9 0809 9 3 1 7 1 1 9 0809 9 3 1 7 1 1 9 0809 9 3 1 7 1 1 9 0809 9 3 1 7 1 1 9 0809 9 3 1 7 1 1 9 0809 9 3 1 7 1 1 9 0809 9 3 1 7 1 1 9 0809 9 3 1 7 1 1 9 3 1 7 1 1 9 3 1 7 1 1 9 3 1 7 1 1 9 3 1 7 1 1 9 3 1 7 1 1 9 3 1 7 1 1 9 3 السلام عليكم. بسم الله، السلام عليكم.
أكمل مي
بمجيبا بمجيبا هذه تسمى الناس بيك باك باك أجا مريان كا ما أنا كنا جينا كنا جينا تو كذا دا دا مريان كا بام أجين غير كي هاي بام أجين كا
akan limamai to naji da tijo amma ban ji sauran ba ina jin ko layin ta ne ko layin mu ne dai akwai wata
mata
idan aka ce sallah ta zo lokaci yayi in dai ba liman ake jira ba to liman ba zai jira mutum daya ba amma idan liman ya zo masallaci ba mutane zai jira nabi sallallahu alaihi wasallam idan aka kira sallah in ya fito in ba mutane zai jira in mutane sun hadu kuma zai yi kabbara zai shiga a fara sallah in mutane ne umuman ba su zo da yawa ba zai saurara su da su zo su hadu wannan ba laifi bane amma a ayyana wani a ce sai ya shigo za a yi sallah wannan kuskure ne alhali ba liman ba
ina fata ka fahimta
wannan shi ne
salamu alaikum bismillah malam lafiya kalau
barakallahu fiik na'am
وعليكم السلام ما شاء الله
نعم
لن تورا لا لن تورا لا
تورا لا باك جي إن شاء الله باك
جي أمسا نعم السلام عليكم نعم sifili takwas sifili biyu hudu tara sifili
to kafin layin ya buɗu ko in ce a samu shiga mai tambaya na yanzu yana tambaya kan zakar fitr kai ne zakar fitr na'am
assalamu alaikum na'am bismillah
na'am tambaya
Nama ni pun nama Munji.
Munji. Nama kita tua lah.
Lagi dia insyaAllah.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Domin cewa da karfe da kai ne mutum bai cire ba sai kuma wani Ramadan din ya kewo shi ma bai cire ba ya zai yi amma ina ganin kamar zai yi wuya wallahu alam tunda tambaya ce amma mutum da karfe da kai meye yawan abin da za a cire mudun nabi ne guda hudu ko taram guda amma mutum ya yi ramadana ya wuce har wata shekara ta kewayo cikin wata 11 nan bai samu abin da zai cire wannan zakar fidda kai ba har wani ramadan ya shigo masa din ina ganin akwai sakaci amma yana iya faruwa ga wani mutumin da ba yi da lafiya ba yi da hanyar da zai samu ya ci sai dai abin da aka mika masa yana faruwa amma mutum da ransa da lafiyarsa yana nema ne kuma yana da yana ji wato azuminsa tsarkakon azuminsa wajen fidda zakar fidda kai din nan ne da wuya ya sakaci to amma duk da haka idan ya kama haka din ne ba komai ya ci ya ci gaba da azuminsa fara bai cire zakar fidda kai ba bana mai ya yi azumin kar ya ce ban cire zakar fidda kai ba bari in yi hutu a'a za ka yi azumin bana ma an babu shi maka hada duk lokacin da Allah ya hore maka ka cire ko kuma za ka iya ka yi magana da wasu masu cirewa tunda nan ba bara kake yi ba wani ka san wayanda suke cirewa ka ce in sun cire su ba ka kai maka cire ka ga nan ma zai yi ka cire ka karba ka baya wanda yake ga wani lokacin ma za ka samu fiye da wannan din ma wani ya cire nan mutum 10 ya baka kai kuma kai kadai ne ko kai da iyalinka ne ko kai da yaranka ne biyu kaga za ku samu abin da za ku cire kuma abinci zai rage mu da farko dai wato mutum ya zama yana da azama a zuciyarsa niyyar cewa in Allah ya hore masa zai ci in kana da kyakkyawan niyya akan abin da za ka yi na ibada ko mu'amala taimakon Allah na tare da kai shi yasa ake so mutum ya zama yana da niyya ingantacciya a cikin duk abin da yake yi ba wai sai na addini ba lalle ko abu na duniya ne idan muka zo muka ce za mu yi wannan abin da kyakkyawar zuciya da niyya azuma mai girma sai ka ga taimakon Allah cikin lamarin wannan shi ne ko bai cire ba ya zama na rayuwarsa Allah ba zai kama shi ba don bai ɗora masa ba kuma ko wanda yana cikin mutanensa da za su cire masa ko wani abu da ya bari sai su cire masa domin tsarkaka azuminsa ne ba wai ba ka da azumin kwata-kwata ba aha uhratan lisa'im wa tu'matan lilmasakin wannan kuma yana tambaya ta biyu na cewa wato mai sana'ar wahala mutumin da sana'arsa ne lodi kamar yadda azu muka faɗa wanda yana sana'ar da akwai wahala wasu ba su da wahala suna kallo to wanda sana'arsa akwai wahala ko saran itace ne ko noma ne ko menene to gashi in yana azumi din zai ji wahala shin zai yi ya aje azumi ba zai aje azumi ba wanda Allah ya ba su izinin aje azumi mutane ne guda biyu kuma kana min kumaridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra wanda yake yayi rashin lafiya ko yana halin tafiya zai aje azumi ya rama a wani lokaci ko kuma mace ce tana jinin haila ko tana jinin haihuwa nan ma za ta aje sallah abin nan Allah da azumi duka sai in ta samu lafiya ta zo ta rama azuminta banda sallah to in ba wannan ba sauran dalilai ba za su yanzu misali a ce mutane sun je training na NYSC ne training na soja ne na ɗan sanda ne za ga za su yi tsalle-tsalle su hau kan dutse su hau kan shin mutum zai bar azumi don wannan a'a ba za ka bar azumi don wannan ba sai dai in kana azumin a lokacin ka zo ka jikkata ka ga ba za ka iya kai ba to za ka aje azumi ba za ka dole sai ka kai ba in za ka ta gayyara nan za ka aje azumin saboda laruran da ta faɗo maka na fata an gane wannan za su iya ajewa har lokacin da in sun gama din su rama amma ba za a ce kawai ba zan yi azumi ba don zan yi aikin wahala don zan yi aikin gini to yaushe ne ba za ka yi aikin ba da za ka rama azumi bayan azumi ma za ka yi aikin inda sana'a ce na'am wannan kuma yana tambaya kan shafi'i da witiri ya yi tarawihi tare da imam da ya shafi da witiri shin in ya koma gida zai iya ya yi sallah za ka iya ka yi sallah amma so samu a ce witirin nan ya zo ƙarshe daga witirin nan kana so kai sallah in ka zo gida ka dan huta kai dan baccinka sannan ka tashi ka yi sallah ka na dare wannan daidai ne in kuma za ka jinkirta witirin zuwa ƙarshen dare ka yi shi ma yana da kyau na fata an gane yin witiri ba zai haramta maka yin sallah ba sai dai kada ka ce za ka warware wannan witirin don wasu suna yin wato dabara ta warware witirin an yi witiri raka ɗaya an tafi gida to yana so ya sallar dare sai ya raka ɗaya kuma a gida sai ya zauna ya tahiya ya sallama sai ya sajjada ba da salam wai wannan sajjadan da yayi din ya cire sallama da liman yayi an yi adjusting wanda raka nawa masallaci da raka ta gida an zo an hada su to kwata kwata da meye meye duk wannan an sallaka an zo sai kana sai su zo fa wannan sallar ba ta yi haka ba sai da nace ayi hakuri da zamantakewa da miji ko mata, sai wata tabbayar Allah take cewa to miji gashi kun yi aure shekara da shekaru, ba ci ba shayarwa ba tufatarwa ko kudin makarantar yara, ana zaune haka. Ya gaskiya in miji ya rike mace a haka gaskiya bai kyauta ba, amma ba mu sani ba, ta yiwu a da yana da samu ne yanzu kuma babu samu, da yana aiki ne yanzu baya aiki, duk suna faruwa. Idan wanda yana yi ne tukun abu ya zo ya canza ya zama baya da shi, wannan shine wanda nake cewa ai hakuri da sauna. Idan ke kina da daman da Allah hore ƴaƴana ku ne, idan kika yi sadaka kika wa ƴaƴanki, shi ma sadaka kika yi masa, taimakon shi kika yi, alallaba a zauna lafiya ya fi alkhairi akan ki ce ba za ki yadda ba, shi kuma baya da halin yi, karshe a je a ce za a kai rabuwa ko karshe a je za a je a kai wa mutane su shiga tsakani. Me ku haka ki hakuri, ki nemi lada, kuma ba gori, don wasu matan za su dauki dawainiyan gida, miji bai yayi sai su dinga cefane su yi kaza, to yanzu daga yanzu in za ta je anguwa ba neman izini. Me yasa? Saboda lokaci yayi.
Allah.